بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kowa mai komi wanda ya kaddara haduwanmu a wannan masallaci da albarka na Masjid Abdulrahman bin Auf a daidai wannan lokaci na bayan sallar asar, wanda ya yi da ranar talata yau muna 9 ga watan Ramadan, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445, wanda ya yi da 19 ga watan uku 2024 miladiya. Kamar yadda aka sani, malam a tafsiri da ake jiya ya yi bayani a kan cewa za su yi bulaguro da miyani da kuma aka suna kan hanya. Ina fata Allah ya kai su lafiya, sa su yi lafiya, su zama lafiya. Sai malam ne ma a kan kafin wajen haka haɗakar da 'yan uwa, domin a ribashi wannan lokaci da muke taruwa bayan lasar. To, ni umarnina ne a kai shi yasa bawai da nija shi yasa kenan. Insha Allah, abinda za mu tattauna yau za mu tattauna a cikin suratul asr, sura ce da kowa ya santa, suratul asr. To, amma kuma sura ce wadda tana kunshe da wasu darussa masu muhimmanci. Wannan darussan su ne duk wanda yake so samu rahota da dace a wannan rayuwa ta duniya da lahira. To, akwai wasu abubuwa wa'inda su ne sirri ko sila ko sababi wanda zai sa ka samu rahota. Kowa yana so samu dace da rahota a nan gidan duniya da gidan lahira. To, a wannan sura sai Allah ya haɗe mana sabubban da za su sa ka samu rahota da dace a gidan duniya da lahira. Shi ya sa wannan sura, suratul asr, an samu daga cikin magabaci Imamu Shafi'i, sunan shi Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, ya rasu bayan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 204. Yake cewa law ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatuhum. Yace da Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wata sura ba zuwa ga bayinsa ba sai iya wannan suratul asr ce da ta ishe su. Ma'ana da alqur'ani da suratul asr kadai aka saukar da ta wadatar da mutane a babin da take faɗakarwa, take karantarwa. Kuma ya gabata sabon manzo Allah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
كان دعائي بدأوا هما موجود انت أنا لك سي موجود يشيني كما تم kamar da za su kamata tita suratul asr a dubbare ne zaka ce maudu'inta maudu'in da shine tana fadi mana sabubban samun rabauta da dace a wannan rayuwa ta duniya da lahira kuma ka shiga cikin sura zamu ga shi Allah subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne yawan rahama mai jin kai Allah subhanahu wataala yake cewa wal asr Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da zamani ko lokaci wannan wawun din a wajen malaman nahwu grammar arab wawun ce ta rantsuwa wawun kas ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da zamani ko lokaci inda al-asr amru basarai ko ya dauki zamani ko lokaci ga baki da ya tafiya ko kuma al-asr yana daukan lokacin sallar asr lokacin da asarin da muke ma'ana ko dai Allah yana rantsuwa da sallar la'asar saboda ni muhimmancin sallar la'asar da falalarta da girmanta a cikin sallolin farle guda biyar tunda a cikin salloli da Allah ya farlanta mana guda biyar sallar asuba azhar la'asar magariba isha'i wannan guda biyar din to a cikin sallar la'asar ta fi falala Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara aya ta 238 yake cewa hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin na Allah ya hafizu ala salawati dan Allah yana mana umarni akan barin da yake yayin sallolin farlai ya fallanta mana guda biyar wannan da yake yayin sa a lokaci yin sa a ji kuma musamman kun tawo kun san da suka shafi sallah ba mu yi sadaka yi sa karanci duk yana shi yayin sallah to kaga nan da Allah ya ce a yayin salloli duka guda biyar ne kuma sisi wa salatul wusta kuma da sallah da takiya ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tambaye shi akan as-salatul wusta din nan wata sallah ce yace salatul asr sallal asr kenan ma'ana a cikin salloli guda biyar sallal asr ta fi falala to shi yasa Allah subhanahu wataala ya rantsi da ita to kuma ya tabbata a hadisi hadisin Buraida yana cikin Bukhari Imam An-Nawawi ya kashi a cikin Riyadu Salihin babun falalar sallar asuba da al-asr. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka salatul asr fa qad habita amaluhu. Duk wanda ya bar sallar al-asr bai yi gaba da gangan har lokacin da ya fita wannan aikin shi kai lalace. A wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya bar sallar al-asr da gangan bai yi gaba a lokacin har ya wuta. Wara a ce kai asarar dukiyarka da iyalanka shi ba sauki. Ma'ana da gabar sallar la'asar kake ta akan lokaci har lokacin da yau da to da kai irin wannan kwara a ci kai asarar dukiyarka da ayyan ka wannan shi ka sauki akan da gabar sallar la'asar misali da Allah ta'ala ne da kai asarar dukiyarka da ayyan ka da matan ka da iyayen ka da duka wani tsari naka misali a ce a gida guda ne kuke da kai da babanka da mamanka da kakanka da kakarka da yayyanka da kanninka da ƴaƴansu da kai ma duka kuma da dukiyarka duka a cikin gida to bai a ce wannan gidan ya kone dukiyar ta kone da iyalan duka su kone da a ce kuma ni ka yin sallar la'asar to inda za a yi ba wani yafi girman asara yanzu misali abinda manzo Allah ya so nuna mana yanzu misali mutum aka yi gobara a gidan shi a ce dukiyar shi duka ta kone kurmus ƴaƴan shi da matan shi da iyayen shi duka sun kone babu wanda ya wuta dukiya ba ta wuta ba babu ran da wuta ai kun wannan babban jaraba ce ko kuma za a ga ma mutum jaje to manzo Allah shi to inda mutum ya san girman asarar da mutum yake girman asarar da mutum zai in ya bar sallar la'asar da yi ba to wanda aka duke shi ai shi suka kone asarar ne bai kai ba wanda ka bar sallar la'asar inda duk wanda aka duke shi da iyalin shi duka suka kone ai ga wannan ba asarar shi mutum yake to wai manzo Allah shi to barin sallar la'asar ta kiyinta a lokacin ta asara ta kowace
kuma wanda yake nuna mana kenan kambarin ga wasa da sirrin lasar kuma abin da yasa lokaci ne da mutane suna rafkani ana cikin tuwato duniya da sabon gura da abubuwa wani ga halla azabin ma haka ga magaraba rana ta hada da sirrin lasar sama muka lura irin harkoki na tuwato biki da suna da armil irin wannan lokacin to za ka ga mutane giya suna rafkana bangaren yan kasuwa bangaren mata ana tuwato biki da sauransu za ka ga wasu har a yi sallar la'asar har magaraba ta yi su ga sallar la'asar kenan bi al'asar yana ɗaukan basara ne ko lokacin sallar la'asar saboda girmanta da falalarta ko kuma ni zamani ga baki ya shi kuma aka ce zamani a amun ya gane tunda aka ce la'asar har zamanin ya shi aka ce la'asar kenan ya shiga cikin zamani tunda aka ce zamani abu ne wanda yake shafan duhu kenan Allah yana rantsuwa da zamani domin sa Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da zamani dan nuna mana muhimmancin lokaci lokaci abu ne mai daraja mai kima saboda Allah subhanahu wataala bai rantsuwa da abu sai in abu ne mai falala mai kima mai daraja tunda Allah subhanahu wataala ya rantsi da lokaci da zamani to yana so fadakar da mu ne akan ni lokaci da zamani abu ne mai daraja kuma ana so mutum ya rubuci lokacin shi wajen yin abubuwa masu kyau saboda ni in muka duba zamani da Allah ya rantsi shi a cikin lokaci ne mutum in ma ga aikin alheri wanda zai gadama da samun rabauta da dace a duniya da lahira ko kuma ga aikin shari wanda zai gadama tabewa da asara a duniya da lahira kenan Allah da ya rantsi da lokaci dan mutum ya kafa kafawa ka san wannan lokaci abu ne mai daraja kuma abu ne wanda baya da goma abu ne wanda zai zo wuce kuma wanda zai zo wuce ba lokacin bane kai ne za ka zo ka wuce tunda ai an yi mutane da yawa al'ummomi amma da a cikin zamani suke rayuwa kenan shi yasa Allah ya rantsi da lokaci dan mutum da zamanto kana cin moriyar lokacinka cikin abin da zai amfane ka shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallama ya tabbata hadisin Abdullahi bin Abbas yana cikin Bukhari manzala ya ce ni'matani mabghunun fi ma kasiru minan nas yace as-sihhatu wal farag manzala ya ce akwai su ni'imomi guda biyu amma an da ke hancin mutane biya akan wannan ni'imomin ma'ana an da ke hancin su ma'ana mutane da yawa ba sa cin moriyar wannan ni'imomin ni'imomi to amma mutane ba su dauke su ba a matsayin ni'ima ba wasu ni'imomi ne sai manzala ya ce as-sihhatu wal farag lafiya da yalwan lokaci as-sihha ni'ima ce babba to amma a yau ba kowa bane ke daukar lafiya wata ni'ima ce babba shi yasa babu wanda yake sanin darajar lafiya sai wanda yake kai da lafiya shi yasa ma ai magana suke cewa ita lafiya wani kandi ne kamar wani furon ne a saman kan masu lafiya amma wannan furon din babu wanda yake ganin shi mara lafiya mana kamar an dora ma wani kandi ne irin yadda muke ganin sarakuna suna sa kandi furon irin wannan na zinariya in kaga mutum ya dora wannan hular ta zinariya to aka ce lafiya ita ma kamar wata hula ce ta daraja akan masu lafiya amma ba kowa bai suka da wannan hular mai daraja ba ne ni mara lafiya to shi yasa zaka ga a dan abin da manzo Allah yake yi mutane da yawa sa cin moriyar wannan ni'imomi guda biyu zaka mutum a lokacin lafiya ne kamata kai aikin alheri to kuma a lokacin lafiya sai kai tunda aikin alheri dole ne da lafiya zaka har aikin sharri ma ne da lafiya to tunda lafiya ne ima su to ana so ka cin moriyar ta kai aikin alheri ne nan ka tabbata lafiya ka saboda ni akwai mutane da suna son aikin alheri yanzu a ta wannan zaman da muka masallacin nan na tabbata inda mutum ne da lafiya da baya zo da baka zo gurin ma kaga lafiya sai ka zo gurin to akwai mutane da yawa suna so su halarci irin gurare na karatu ko wa'azi ko su sada zumunci ko su wani aikin alheri amma rashin lafiya sa ba sa yi to kaga lafiya abu ne mai kima mai daraja amma kuma ne mutane da suna wance kallon da lafiya ba su amfani da ita bar ma wani idan Allah ya bar shi lafiya nan ga daukan wannan lafiya da kake da ta gabbai kana gani kana ji kana da iya da kwawon ka hannunka kana motsa shi da kake so wannan ni'ima ce babba wani gani yake kai in Allah bai baka kuɗi ba kawai kamar Allah bai san ka alhali shi kuma wannan lafiya akwai mutumin da yana da kuɗin din da zai bada kuɗin a bashi lafiya wallahi zai bada ba ma nan ba akwai mutumin da yana da kuɗin garin neman lafiya har kuɗin ya kare kuma lafiya ba ta samu ba kenan kare kenan lafiya abu ce wanda ake so mutum ya ci mure ta na uku manzala ce alfarar lokaci yawan lokaci kana da rarar lokaci wannan rarar lokacin ba a so ka bar shi haka kawai dai a banza ka yi wani amfani da wannan lokacin cikin abin da zai amfane ka al'amuran ka na duniya ko al'amuran ka na lahira ya zama to ko kana da lokaci ka zauna kawai a bakin titi kana kallon mutane ko kuma kawai ka zauna kana da nan nan sura kai ne shiga wannan shiga Facebook shiga TikTok shiga YouTube shiga can ka shiga can wani kaga a tsakanin rayuwar su din nan wani ashirin ka take kuma wanda dama aikin alheri ne kai wanda ya kalli abun komedi wanda ya kalli abubuwa da gasu nan to kaga lokacin da ka barka su da a ci wani abu ma ka tsara ma kanka a rayuwar kamar ta duniya kan mura ko kuma kai wani aikin alheri da zaka samu dada zaka mutane biya yalwan lokaci suna ballan da shi kuma ne lokacin da kai kake so kai wani abu mai kyau kuma babu lokaci kuma kan gana sun da cika ina da rarar lokaci amma yanzu babu dama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas da hallo yana cikin imam hakim ya rawaito shi a cikin al-mustadrak nasa yake cewa idza kana khamsan qabla khamsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muri bace abubuwa biyar kafin kishiyoyin su wannan abubuwa biyar din su same mu ma'ana gari bace abubuwa guda biyar saboda babu makawa kishiyoyin wannan abubuwan guda biyar din za su tsike ka shine manzo Allah ce idza kana khamsan qabla khamsin na farko manzo Allah ce shababaka qabla haramika kari bace lokacin kurunciyarka kafin lokacin tsoha ya zo maka kowa sai kana matashi yau gobe domin wata ne ka zama to inda ku ne ake ta matasa a unguwa za ku dawo na ku za ku dawo ku ne da cikin unguwa lokacin kurunciya lokaci ne wanda a cikin shi ne mutum zai iya ayyuka masu kyau wanda za su wanzar maka da yabo za su wanzar maka da kyakkyawan fatan mutane saboda ni duk wani wanda ka ga ya abin kirki to a lokacin kurunciya ne ko abu mai kyau ko mara kyau to ana so kare ba cikin lokacin kurunciya ka ga abubuwan da za su amfane ka a rayuwarka ta duniya da lahira saboda mukan mun sani akwai aikin da a lokacin tsoha maka yin shi a lokacin kurunciya yanzu hatta za ka ga wani irin neman ilimi ko karatu ko wani abu ya ce kaga mun lokacin kurunciya ba mu tsaya mu kai ba yanzu kuma karatun yana so amma kuma karatun ya shiga ka san lokacin da matashi ke har da ko karatu fahimtar matashi da tsoho ba dai bane ba to yanzu wani zaka ga in kai matashi in ka zo karatun Qur'ani misali an biya ma karatu su dai ka fahimta wani a so dai ga ya fahimta dan misali an biya ma karatu in ka mai biya ɗaya biyu ku ka har da su wani a biya ɗaya biyu ku ga ya yana lokacin kurumce ka kari bace shi kafin tsoho ya zo ma saboda tabbas zai na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wasihataka qabla sukumika kari bace lokacin lafiyarka kafin lokacin rashin lafiya ya zo ma akwai abubuwan da sai kana da lafiya ne zaka yi shi in baka da lafiya ba za ka yi shi to lokacin da kake da lafiya kari bace wannan lokacin ka ayyuka kyawawa kafin rashin lafiya ya same ka na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ghinaka qabla fakarika kari bace lokacin wadata kafin lokacin talauci ma'ana lokacin da Allah ya arzuta kai baka zuciya to kai wato wannan lokacin da yayi ayyukan alkhairi yayi kyauta kai sadaka kai abubuwa masu tsarin yawa na alkhairi saboda ni kafin zuwa lokacin talaucin ka yanzu jiya akwai mutanen da Allah ya basu kuɗi nan da shekaru kaka ɗauka jiya wani shekara biyar wani goma wani ishirin amma ni bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba bai gina ma marayu ba bai gina famfo ba bi wani abu wanda zai bar ma kan sadaka jariya ba to su kuma yazo ya talauce na cewa kai kai ce ina ma a cikin lokacin nan da na ma kai na wani tanadi na lafiya ka gina ma kan ko na abu to lokacin da Allah ya baka wadata ana so ka yi so wannan wadata kai ayyukan alheri da taimaka wa mutane saboda ni ko da wadata ta kare mutanen da kake taimaka ma na wato wasu mun ce gaba kuma wannan aikin da kai yana nan a wuce a wajen Allah na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa faradaka qabla shughlika kari bace lokacin yalwan lokacin ka kafin lokacin shagulgula ya mai yawa ma'ana lokacin da kake da ranar lokaci ana so kari bace shi kai abubuwa masu kyau ka nemi ilimi kai ayyuka alheri kafin lokacin da occupation za su lullube ka abubuwa su lullube ka yanzu misali yanzu akwai wanda zaka ga wallahi yana son zuwa makaranta ya karatu to amma zaka ga wallahi abubuwa sun yi yawa abubuwa har kalla wani duk wani ba uzuri bane ba ko da ayyuka da abubuwa sun mai yawa a cikin awa 24 da muke da dan takatar minti mil kasan karanta ne da muke da a cikin awa 24 saboda in ka dauka da awa dai muna da minti 60 wasan din ne to kai wasan din nan ba da tikat zai baka mil kasan karanta ne a cikin minti 1240 ware ko da minti 15 ne wanda zaka ce zaka koyi baki ko karatun Qur'ani ko hadisi ko sirra to amma mun zaka ga mutane mafi yawanci dan harka duniya ce kana iya bata lokacin ka amma harka addini ne wa bakariya kuma abin da yake faruwa shi dan ne shi saboda duk abin da zai jinyo ma alheri lahira shi dan biya su saboda ya alƙawari sai ya bar da mutane kuma duk abin da in dai aikin alheri ne to sai ya san duk hanyoyin da zai biya hana ka aikata wannan abu to shi yasa kenan mutum lokacin yalwar lokacin da kake da dama kai amfani da shi kai ayyuka alheri ka koyi karatu ka sa da zumunci kai abubuwa da suka dace saboda ni akwai lokacin da lokacin kai da kanka kana san abu amma kuma yanayi da dama ba za ta barka ba kai na kashe manzo Allah ce wa hayataka qabla mautika ni wace rayuwarka kafin mutuwa ta zo ma wannan rayuwar da kake kai wace saboda wannan matara na babu kai daman da babu kai kuma za a zo babu kai sannan rayuwarka kai wace ta kafin lokacin mutuwarka saboda da ka mutu kenan komai ya tsaya wannan abubuwan guda biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiyya akan wuce su lokacin korocin kafin lokacin tsohon lokacin lafiyar mu kafin lokacin rashin lafiyar mu haka da lokacin yawan lokacin kafin lokacin da abubuwa da shugulguna za su ma mutum yawa haka mutum ya bibaci lokacin wadata kafin talauci haka da bibaci rayuwa kafin mutuwa idan dai Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da lokaci domin ya nuna mana muhimmancin lokaci kuma idan mutum yana kokari wajen dubar da lokacin shi cikin abin da zai amfane shi ba ya banzantar da shi bai ta haka ba saboda ni malamai suka ce dan adam kai dukanka yabu na adam innama anta ayyamu kullama zaba yawmun zaba badu dan adam ka tokan shi in ka dauki mutum duka kwanaki duk lokacin da aka ce wannan ranar ta tayi to wani bangaren ka ne tayi misali tunda zaka dauki dan adam a ce wani digir ne ko wata kai yace misali a ce mai fashi fayi 300 sai aka ce yanzu misali kai duka kwanakin da Allah ya rubuta ma zaka yi kwana 300 ne misali to yanzu duk kwana ɗaya idan ya wuce kamar fashi ne in kana karatu a littafi daga ka karanta wannan in ka wuce to duk ranar da ta wuce wannan shafin rayuwar ta ya wuce an shiga wani sabon shafi sabon biyu to amma matsalar ita take wannan fashi din na rayuwarka wannan ranar taka da ta wuce a yi da daren abinda ka aikata a rubuta shi in alheri alheri in shari shari amma kullum kana ƙara gaba kana kusanta kabari kullum kana ƙara gaba kana kusanta ajalin ka saboda ni dan adam kullum mu zamani muke misali a za a kaddara a ce Allah ma Allah rubuta ma ajalin da zaka yi rayuwar da zaka yi a duniya shekara 50 domin yanzu zamani daga na shekara 10 gani nake kamar na ƙare ne ba ƙaro ba kai ba raguwa kai saboda ni a shekara 50 aka wuce 10 sauran nawa in na ƙara shekara 10 na kai 20 gani nake ai na ƙaro ko to amma ba ƙaro ba ne raguwa ne saboda yanzu a 50 din aka ce 20 sauran nawa in ka ƙara 10 ka kai shekara 30 gani kake ka ƙara ci gaba ko to amma kuma ajalin ka in shekara 50 zaka yi ka ci 30 sauran 20 raguwa kai ko ƙaro kai raguwa kai in ka kai 40 kana ganin ka ƙara ci gaba ne to kuma yanzu kai abin da yake ma yanzu a musu sauran to shi yasa kullun dan adam dini in yazo ya tayi wallahi rayuwar mu take raguwa kullun aka ce yini yazo ya wuce kaga kullowar rana yau ko gobe ma ka sake gani jibi ma gata to kullun rayuwar mu take raguwa shi yasa malamai suka ce in kana neman wanda zai san ba inda duniya ta sa gaba wanda shi bai san ba daga ina yake a ina yake kuma ina zai yi shine mutum da zaka yana da sirri wai yana bikin murnar cikon shekara saboda to wanda kaga yana anniversary shi kan ma ne ki ci gaba ne yake amma din yazo da anniversary ana ta shi murnar karin shekara happy birthday amma inda ka diba ai ba ci gaba kai ba ci ba kai tunda rayuwar shekarun nan da suke karuwa kusan da kabari ne kake inda hankali ma kuka zaka ma kanka cewa kullum wani ina da kare kabari kuma anniversary a musulunci haramun ne malamai na musulunci sun haɗu akan cewa anniversary al'ada ce ɗabi'a ce ta kiristoci kowa sun ya samu hata a iyaye kakanni ma za ka gani a al'ada ma ba shi an san wannan mu al'ada ma ta ba shi ba al'ada ba ce ba mu ta mu anniversary na biyu kuma ba al'ada ba ce ta musulunci al'ada ce ta kiristoci to amma yawanci suka ɗauko suke saboda suna kokarin kiristoci su al'ada su shine suke yi ba su amma kai yanzu zaka ga ƴaƴan musulmi da yawa daga mutun ya ma kan shi ya ma ɗayan shi ya ma ɗaye shi wai a da sai yake wannan bai san ba inda aka bisa ba dan in kana da hankali shi kake baka ma kanka ba saboda ni kullun shekarun da suna karuwa kuma kana ƙara cinta da kabari kuma duk wanda yake kuma kamar ne wai da mun manzo Allah babu labari sai da sannu zamanin da ban tafarkin yahudi da nasaru duk abin da suka yi mini yace da sai ka koran da ban tafarkin wani suka gabace duk abin da suka yi kunni yace hata an suka shiga gidan dan kuma za ku shiga abin da suke suwa ne mazalarta a yahudu da nasara kuma hadarin da yake ciki shine mazalarta wanda shafa bi kawai ko wani duk wanda yake imike yake ko ko wasu mutane mazalarta wallahi na tare su a wake nan ne an da sar ranar tashin alkiyama za a tare shi da yahudu da nasara su masu annabawa dan haka yana da kyau mutum ya kiyaye na gaba Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya sawal asr yana rantsuwa da lokaci yace innal insana lafi khusr lalle jinsin mutum yana cikin asara yana cikin tabewa yana cikin halaka nan da aka ce al insan kada dauka mutum da yake ni al insan nan jinsin mutum kowanne mutum ya shiga ku ya tabe yayi asara ya halaka kuma nan Allah ne ya tabbatar ce inna harfi ne na tauhid aka karfafa lalle jinsin kowanne mutum ya tabe ya shiga ku ya halaka shine asara ya ya asara amma sai Allah sai ya tuba shi sai exception ai aka tuba shi wasu aka ce su ba sa cikin wannan hasara da halaka da shiga uku shi yasa muka ce da farko wannan sura tana karantar da mu wasu sabuwa ne da mutum zai yi dan kai cikin shi a cikin hasara da halaka da tabewa da shiga uku shine Allah ya ce lalle jinsi na adam yana cikin hasara sai suwa amma Allah ce illal ladina amanu sai dai wa'inda suka yi imani dai ke su wannan masashi wa amilus salihati suka yi ayi ayakuna na gari wato wasau bil haqqi suka yi wa junan su wasiti da bin gaskiya wato wasau bis sabr kuma suka yi wa junan su wasiti da yin hakuri ma'ana in baka so ka shiga cikin wannan tabewa da asara da halaka da shiga uku to in baka cika ba wa'innan condition din guda uku sharadi ne guda hudu in ka cika su saboda wannan guda hudun ko ka cika daya baka zo da uku ba har yanzu ana nan dole ka cika wannan condition din guda hudu musamman to kai imani kana cikin masu ayyuka na gari kuma wanda suke ma junan su wasiti da bin gaskiya kuma suke ma junan su wasiti da hakuri to wannan sune Allah ya tobace basa cikin wannan hasara amma wallahi duk wanda ga cikin wa'innan Allah ce yana cikin hasara yana cikin halaka yana cikin tabewa kuma ya shiga a san Hausa kuma ka ce mutum ya shiga ku ba abu ne saboda wani kace ne ma kai asara ma bai dauka wani babban abu ne amma ka ce ka shiga ku to wannan babban magana ce to a lokacin da mutum ya yaga zama shi to menene yake sa mutum to rishin mutum ya zuwa ina abubuwan da guda uku na farko Allah subhanahu wataala ya ce illal ladina amanu ga wata fa'ida a Qur'ani illal ladina amanu mai akwai innal ladina amanu da inna akwai illal ladina amanu da illa to shine illal ladina amanu a Qur'ani guda biyar basu da shida na farko yana cikin suratul shu'ara karshen sura aya ta 227 dan shine ayatul ayatul shu'ara Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati kaga nan da aka ce illal ladina amanu wa amilus salihati to can ma ya Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati kaga can ma ya Allah ya ce shi ne wanda suka yi imani suka yi ayakuna da kai guri na biyu yana cikin suratul sad aya ta 24 Allah ya ce قال لقد ظلمك بسؤال عجلتك الى نعاج وانك سلم من الخلطاء ليدري بعضهم على بعض يا التي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات قلنا سكين سوره الانشقاق كرش سوره ايه 25 الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قلنا سكين سوره التين ايه 6 التي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون guri na kace shine nan suratul asr aya ta 3 illal ladina amanu wa amilus salihati dan su ne gurare guda biyu da suka zo Qur'ani to sai ne innal ladina amanu wa amilus salihati shi kuma guda goma su suka zo cikin Qur'ani na farkon su yana cikin suratul baqara aya ta 200 ko kuma mu ce aya ta 277 isan su san shi Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata kaga nan da Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati da inna guri na farko wuri na ƙarshe yana cikin surar bayyina aya ta 7 Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya sai ya ayyuhal ladina amanu wa amilu salihati ya ayyuhal ladina amanu shi kuma banda wa amilu salihati ya ayyuhal ladina amanu kadai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suke imani shi kuma ya zo a Qur'ani guda 89 a tsohon tunan na farkon yana cikin suratul baqara aya ta 104 da Allah ya ce wa ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wal kafirin azabun alim na karshen su ya zo cikin suratul tahrim aya ta 8 Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha kenan daga ya ayyuhal ladina amanu a cikin suratul tahrim baka kara samun su ya ayyuhal ladina amanu haka cikin sura shine wadannan guda 89 na farko a cikin suratul baqara na karshe a cikin suratul tahrim kuma wadannan ya ayyuhal ladina amanu din dukkan su a farkon aya ce zuwa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu guda 1 yazo a tsakiyar sura shine a cikin suratul ahzab aya ta 56 inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu inda za ka tambaye ka ya ayyuhal ladina amanu guda 1 ne zuwa tsakiyar aya dukkan su a Qur'ani guda 89 duka a farkon aya su amma guda 1 ne zuwa tsakiyar a wannan sura ki yana cikin suratul ahzab aya ta 56 Allah ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi kuma shine na 64 a cikin 89 kenan illal ladina amanu Allah ya ce fa su wanda suke imani imani abu shida ne sai mutun ya zo da rukunin imani guda 6 shi ne ake ce musu arkanul imani rukunin imani mun san akwai rukunin musulunci musulunci da rukunin shi da fiye da islam ko da fundamental islam akwai arkanul imani da fiye da lafuwa ko kuma da fundamental lafuwa to duk inda kaji Allah ya ce waɗanda suka yi imani kun ga yanzu anan mun ce Allah a gurare da zai ce illal ladina amanu sai wanda suka yi imani ya togace su ko kuma ya ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani ko kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shi yasa Abdullahi bin Abbas ya ce duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka saurara ka kawo hankalinka da kyau saboda ni in ma khairun yu'mar wa in ma sharrun yunha ko dai in dai kaji Allah ya kira ce ya ku waɗanda kuka yi imani to dai ni ne ko Allah zai umarni da wani aikin alheri ne ko kuma zai hani da wani aikin sharri din da ka dauka Qur'ani haka din da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu ku za umarni ne ko za ai hani mafi yawanci galiba to illal ladina amanu in kana so ka shiga cikin alƙur'ani waɗanda Allah ya ce sai wani da wanda suka yi imani ko ka shiga cikin jama'a da Allah yake kira ki ta ayyuhal ladina amanu to ana neman ka da ka zo da rukunin imani guda 6 na farko duk wanda zai zama tore imani sai ya ci wannan rukunin guda 6 wannan condition guda 6 dole ne in ka zo da 5 ba ka zo da 1 ba to har yanzu ba sunan ka mai imani ba na farko shine al-imanu billahi imani da Allah kuma wannan rukunin imanin Allah ya ambace sa cikin alqur'ani a cikin suratul baqara aya ta 177 Allah ya ce laysa birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi yace walakin al-birra man amana billahi daya wa malaikatihi man amana billahi wal yawmil akhir biyu wal malaikati uku wal kitabi hudu wal nabiyina biyar ina na 6 na 6 yana cikin suratul qamar aya ta 49 Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kuma yayin da Allah ya kama nasu a cikin hadisi na biyu a cikin arba'un hadisi hadisin Umar wanda Jibril ya zake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mai mana na Jibril ya tambaye shi akhbirni anil iman yace ka bani labari akan iman yace al iman shi dai iman an tu'mina billahi kai iman da Allah wa malaikati da malaikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzannansa wal yawmil akhir da ranar karshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kuma kai imani da kaddara ta alkhairi da sharri to in ga an ce ni imani shine yazo da wannan rukunin imanin guda uku na farko kai imani da Allah imani da Allah ya kunshi abu shi ma na farko kai imani da samuwar Allah da existence da jiri abu da suke ta yi ne isa babu Allah wannan ma sai mu nema a cikin filu za a zo a sa a kawo jini isa a ce suke ji babu Allah to kaga duk wanda ya ce babu Allah to kaga babu da imani da Allah to da mun in kai ka kore ka ce babu Allah to ina zan san ko imani da Allah kuma masu aiki da communitanci communism irin mutanen kasar Rasha da mutanen kasar Shin China su suna da wannan aqida tani su babu Allah to dole ne ka yarda al-imanu bi wujudillahi ka yarda Allah sama mini akwai shi duk da Allah subhanahu wataala ba a gani shi amma kuma akwai alamun da yake nuna samuwar Allah subhanahu wataala shine kai kanka alama shi akwai Allah tunda ba kai kanka ba ban gare ka ba ba kowa bai ka ba saman nan da kasan nan da muke gani zuwan dare da rana hutuwar rana da wata da tarmamu lokacin zuwan lokacin sanyi lokacin damuna lokacin bazara lokacin zafi duk wannan alamu ne yake nuna ni akwai Allah akon da yake saboda ni ko kai kake tayya kaga taras sawun da kawo sawun da riya kai ka san dai akwai mai sawun ka da ganin sawun kace babu mai shi yayyuwa da ka sawo kuma a ce babu mai shi yayyuwa kenan ko taras din tayya kaga nan mutum zaka ce wannan ko sawun mutum ne ko na dabba ne amma ba yayyuwa kaga taras ba kuma kace a wannan ba na kowa bane ba kenan dole sai ka yarda da sawun Allah subhanahu wataala kuma su wayannan mutanen turawa da arnawa wanda suka ce su ba su da Allah ba hujja su ne saboda su a wajen su duk abin da ba iya suka shi tane zargan da sansu ji gani dandano tabawa sunsuna to su suna koyi shi da abin da yake su dai in ba a gane su ce babu shi amma ni akwai abubuwa diya da ba a gani kuma sun yanzu akwai shi daga ciki akwai hankali akwai ne taba gani hankali amma kuma ai mutun ya dana da hankali ko amma yanzu aka zaka ce akwai hankali ka taba gani ba ka taba gani hankali ba haka wannan electricity da muke gani wannan kura na electricity akwai wanda ya taba ganin wutar ko hasken ne kake gani ko amma yane ne ake zuwa yake shiga yake bada wannan hasken ai kaga wani ne ake hada ko ka ji gani boyo ka gani kana ganin wuta ne a ciki ko yane ne ake amma me kuma ka rage na wannan yana kawo ta akwai abubuwa da yawa kenan san kai shi yasa kenan na wuku sa imani da samu Allah na biyu kai imani da Allah shine halicci kowa da komai shine tauhidul rububiyya duk wani abu da ka gani halittar Allah ne kuma Allah shi ke juya komai da komai Allah shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azutawa shi ke talutawa shi ke saukar da ruwan sama shi ke fitar da rai Allah shi ke bada lafiya shi ke dora rashin lafiya duk wani abu da ka gani na ukana a duniya Allah ne ke kai imani da wannan shi ke bada lafiya shi ke bada haihuwa shi ke bada arme shi ke bada duk wani abu na sa'a da dace amma zaka samu su miji a yau wani yana iya ganin wani yana iya bashi lafiya wani yana iya bashi arziki to har yanzu imanin shi akwai dangarda wani yana ganin wata tana ganin wani malum boka zai iya ni zai iya baka mijin arme ko zai baka haihuwa ɗaya maza musamman gore ita ɗaya mata kadai take haihuwa kuma yanzu ta tana sayo duk wani Allah kadai yake bada na gaba al-tawhidul rububiyya kai imani cewa Allah kadai ke jinta abota masa tunda Allah shi halicci komai da komai shi yake jiran komai a duniya kuma shi kadai ya cancanta abota masa duk wani abu na bauta sallah azumi zakka aikin haji duk wani abu Allah kadai yake ma yanka da sauransu komai Allah kadai yake ma na karshe tauhidul asma wa sifat kai imani Allah yana da sunaye yana da sifofi wanda suka dace da shi duk sunan da Allah ya sanya maka shi ka ambace shi da shi ba tare da ka kore ne ba ko ka kamanta shi da sauransu na gaba wannan shine al-imanu billahi nabi al-imanu bil malaika imani da malaika da farko kai imani da azuƙuli malaiku su ma halitta ne na Allah bayi ne na Allah Allah subhanahu wataala ya halicce su da sinadarin haske kuma Allah da ya halicce su ya wakilta musu ayyuka wasu Allah ya wakilta musu misali malaika jibril shi yana zuwa da wahayi ne zuwa ga manzanni akwai mika'il shi mika'il Allah ya wakilta mashi aikin ne saboda kwana da function din shi aikin da yake shi malaka ne yayin aikin shi sakar da wani zuwa manzanni da annaba da Allah ke turo mika'il shi kuma aikin shi shine sakar da ruwan sama da fitowar sarari israfil shi wanda zai musa kowa ya mutu kuma ya yi musa kowa ya tashi malakul maut ne amsar mutane munkar da nakir shine suke tambaya a cikin kabari kuma akwai mala'ikun da Allah ya hori su a duniya wasu suna zuwa duk inda ake ambaton Allah ana wasu za su zo su zo nan ana karatu kamar mu wannan duk inda suka ana karantarwa za su zo su zo nan kuma aka yi da su yake sunan kowa za su mutu da list su kai ma Allah subhanahu wataala Allah zai tambaye su daga ina kuke alhali ya san daga gaske sai sun samu wasu mutane ne kawai sun zo na ba abin da ya zama da su ne dai su ji abin da Allah da Allah ya ce su yi na yi su na bari su bari sai Allah ya ce ushidukum anni kar gafarta lahu ina shaida muku na gafarta musu gabaki da muna fata Allah ya sanya mu ci na gaba kuma manzo Allah ya ce duk mutanen da suka tattara a waje na wa'azi ko karatu Allah subhanahu wataala yana yabon su zai kira sunan kowa ya kira sunan ka da sunan babanka da mamanka ya yabe ka kai yanzu misali ko anan duniya a ce sarki Abubakar in ya wuto fada kafin ya kai farmi ya magana sai ya kiyaye sunan ka da sunan baban ka ya gita a gaban fadoji kullum ana waka kake gani sai da wannan nan saman ko shugaba da zaman ciyani in aka wuto ko in zai disturb ko in zai aikwan sai da minister da ake yi kafin ya dauki farar ya kiyaye sunan ka da sunan baban ka ya gita kake gani to yanzu anan duniya ma na babba wani sarkin garin ku ko gwamnan garin ku ko shugaban garin ka kina ba yana yawan yaban ka ai zaka ji da tunya ga Allah subhanahu wataala ne kuma mai komi zai yi bi ga cikin halittun da suka yi mutane su ne malayu kina da shi sama ne suka ce yana daga cikin ma nau'in biyayya ga iyaye garin da zuwa wajajen da ake karatu saboda ni ba sunan ka kadai za kira ba har sunan baban ka da mamman ka kina kaga a dalilin ka kai ma an kira sunan baban ka da mamman ka su ma sun samu na falala ko suna rai ko suna mace in suna mace in Allah yana yawan kiran sunan dan su a cikin kaga wancan ma ya mutu amma ga dan shi sai yana zuwa wajen karatu to sai Allah yi ba ce to wannan ba dan nashi da yake yawan zuwa wajen inda ake cewa Allah ya san manzo Allah ya ce Allah ya ce to an yaye shi ba saboda yayi dan shi kun kuma yana da rai ne to Allah subhanahu wataala zai kara mishi albarka a rayuwa Allah subhanahu wataala zai kara mai gangantaka da dace kuma ya tsare shi da dukkan sharri da abu kenan ne ni imani da mala'iku bayani na Allah kuma Allah ya fita musu ayyuka kuma babu wanda ya san adadin su sai Allah adadin su ya wuce kirki da tsammani saboda manzo Allah ya ce akwai baitul ma'mur a saman bakwai tunda Allah ya ci duniya mala'iku suke shiga cikin wannan dakin suna yin bauta kullum mala'ika da musu sai suke shiga in suka shiga in suka wuce masa sake koma gobe ma suka biye la har duniya ta tashi banda kowa an hada shi da mala'ika guda biyu banda mala'ikun da suke yawo a duniya babu wanda ya san adadin su sai Allah kuma mala'iku suna da ƙarfi kuma suna da girman halitta saboda ni dan ka san girman su za a iya turo mala'ika a ce kawai halaka gari ga baki ya gari ga baki dai zai dauke shi a nishi kuma girman halitta su manzo Allah ce mala'ika jibrilu yana da fifiki ya gani yana da fifiki 600 fifikin shi in ya bude gari sararin sama ga baki ya in ya bude fifikin guda ɗaya ga kallon ba inda zaka gani fifikin shi yasa ne kira suna kuma ya tabbata hadisi manzo Allah ce mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah girman su mun kowanne daga cikin su daga kunni sai mun kunni zuwa kafa da tazarar da yin shekara 700 ma'ana da za a tura ka tsinin kunnen shi kai ta tahiya kafin ka zo kafa da ikon daga nan zuwa ne ka shekara 700 to ina daga kai zuwa nan shi yasa Allah subhanahu wataala yana da halittu masu girma kuma abin da zai baka mamaki wa'annan mala'ikun irin wannan mala'ikun masu girma manzo Allah ce ranar tashin kiyama su ne za su gudu ta jahannama tana da linzami guda 70 duk linzami daya mala'ika 70 suke rike da shi suke rike da wannan linzami kenan 70 su 70 mala'ikun nan masu girman da kowanne da kudi zo ne ta ran shekara 700 su ne za su zo da wuta 70 su 70 nawa sasandini zai tashi kashi miliyar nafsan miliyan miliyar 4 miliyan 4000 da miliyan 900 shi ne adadin mala'ikun da za su zo da wuta kuma wannan wuta wadan adam ne za a saki kuma duk da haka in suka zo da ita suna ja tana neman ta kuce musu kaga ya kamata mutum ya tausa ma kanshi na gaba wal iman bil kutub mutum ya imani da littattafai littattafai Allah subhanahu wataala ya turo ma manzanni shi littattafai kowane annabi Allah ya turo mai littafi kuma littafin yana kunshe ne da shari'a kuma magana ne da Allah subhanahu wataala daga cikin littattafan Allah ya bamu labari akwai sura Ibrahim takardun da aka saukar ma annabi Ibrahim akwai at-taura wanda aka ba ma annabi Musa akwai injila wanda aka ba ma annabi Isa akwai zabura wanda aka ba ma annabi Dawud akwai alqur'ani wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunan da aka ambata amma su sura annabi aka dami ka annabi Ilyas ko Hud ya rita shi ka sani ba amma dai kowanne annabi Allah zo shi rita wanda Allah ya labarta mana sunan wannan haka kai imani da manzanni shine na uku al-imanu bi rusul kai imani Allah subhanahu wataala ya turo a kowace al'umma manzo kuma wannan manzo Allah yana turo shi ne dan ya zaman to shi ne intermediate tsani tsakanin Allah da bayinsa saboda idan Allah zai shirye da bayin shi to yana turo manzannin sa ne su zaman to shi ne wani tsani intermediate tsakanin su da Allah wannan manzannin za su tsora mutane akan abin da Allah yake so su yi na yi su na bari su bari kuma tsira da rabotan mutum shi ne manzan da Allah ya turo in ka bi shi ka mushi biyayya to za ka rabota za ka tsira za ka samu gidan aljanna wanda ya saba mushi kuma to shi kenan ya gabe a sara gidan mutum zai samu kenan kai imani ko da al'umma Allah ya turo musu manzanni domin su shiryar da su su dora su akan tafarkin da Allah yake so su bi sai rayu akan shi kuma manzani Allah subhanahu wata'ala ya turo manzani amma ya tabbata hadisin Abi Zarr al-Ghifari yana cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal manzo Allah ya ce Abu Zarr ya tambaye manzo Allah nawa ne adadin annabawan da Allah ya turo manzo Allah ya ce Allah ya turo annaba 124 sanan da katmin prophets a cikin yace an turo manzanni guda 315 turo san kenzu misali saboda akwai bambanci tsakanin ar-rasul da annabi ar-rasul shine ne misali annabi da prophet me bambancin su annabawa guda 124 ne amma kuma manzanni guda 115 bambancin su shine shi manzo ana turo shi zuwa ga al'umma ko ne kan da su asalin su ma tsantsa annawa ne ba su taba sanin wani addini na Allah ba to sai a turo musu manzo to aka turo musu manzo shi ne da su to idan wannan manzon ya mutu to sai mutane su sakwa-sakwa a harin negligence ana ma addinin ruwan sakai da kashi to sai Allah ya turo annabi dan ya zo yi da amsa da yin bela wannan addini a shaida da shi to shi yasa zaka iya samun al'umma da aka turo manzo dai ana iya turo annabi dubu saboda ni shi ma ai wannan annabi din ya mutu mutane za su ƙara koma baya ko sai asake turo wani annabi ko mai ƙara yadda za su haka haka kuma annaban da Allah ya bada labari a cikin Al-Qur'ani su guda 25 ne a cikin su kuma akwai ulul azmi na rusul wanda suka fi kowa falala guda 5 ne Allah ya bada labarin sa a cikin suratul Ahzab aya ta 7 a cikin suratul Shura aya ta 13 annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su kuma wayannan guda biyar din wanda ya fi kowa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mursalin kenan kai imani da manzannin da Allah ya bada labari su wanda Allah ya bada labari su ba sai kai imani da su a rukuni na gaba wal yawmil akhir shine na biyar kai imani da ranar tashin kiyama aka ce na imani da ranar tashin kiyama yana fara ne tun daga ni kai imani da alamomin tashin kiyama da manzo Allah ya bada labari alamomin tashin kiyama sun kasu kaso akwai wayanda sun faru tun lokacin manzo Allah lokacin su ya wuce ko kuma bayan lokacin manzo Allah suka faru amma lokacin su ya wuce kamar sha tsagewar wata kaga tun lokacin manzo Allah ya faru kuma lokacin shi ya wuce akwai kuma wayanda manzo Allah ya bada labari sun faru kuma suna ci gaba da faruwa kamar rashin amana da za a samu a cikin mutane yawaita yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da sauran irin wannan abubuwan da manzo Allah ya bada labari da kuyanga za ta haifi uwar gijiyarta da yawaita gine-gine da sauransu mutane za su ringa alfahari wajen gine-gine da sauransu to kuma akwai wanda manzo Allah ya bada labari su kuma a gaba za su ne na ƙarshe su daga sun tabbata to shi ke da kiyama ta zo kaf wanda ba shi da ce askiya zo gaban koshi shi ne zuwan dajjal zuwan annabi isa zuwan mahadi fitowar rana daga yamma da za a yi girgizar ƙasa guda uku a duniya tramblement de terre a gabacin duniya da yammacin duniya da yankin ƙasashen larabawa kuma wata dabba za ta hutu tana ba mutane alama wannan kafiri ne wannan musulmi ne kana rayuwa kana tsayya za a ma alama kafiri musulmi ne hatta kai mutane suka zo siyayya kai filiyan kika ce to kai malam mai kaya ko gushi da kala to kai kafiri ne ake siyayya wannan ya ce to kai musulmi kaza ne na ƙarshen su manzo Allah ya ce narun takhruju min al-yaman wuta ce za ta fito da ƙasar yaman za ta ma kora mutane zuwa farfajin tashin kiyama to kai imani da su haka daga cikin imani da ran tashin kiyama kai imani da mutuwa da mu kowa imani za mu to imani da mutuwa ka shirya mata ne tunda kai imani za ka mutu to ka shirya mata kuma kai imani idan aka mutu wasu Allah yana musu ni'ima wasu Allah yana musu azaba fitina kabari shi ma'ana za a mutu tun tambaya a kabari wanda ya amsa ya tsira wanda bai amsa ba kuma ya tafi kuma kai imani akwai wani yini na tashin alkiyama da Allah zai tara duka halittun da ya halitta tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya kuma Allah zai ba mutane hisabi za a auna ayyukan bayi za a ba bayi da tattafan su za a zo a kafa sirari kuma akwai wuta akwai aljanna idan aljanna Allah ya halicce shi bayan an yi wata alkiyama bane Allah zai halitta yana nan manzo Allah ya shiga aljanna ya gani mu da take ciki ya shiga wuta ya ga azaba da take ciki to kai imani akwai wani gida na aljanna da Allah ya tanada da bayin su wanda suke mishi da'a da biyayya kuma akwai wani gida na wuta da Allah ya tanada waɗanda suke saba mishi na ga shi kai imani da kaddara ne da san kaddara mai kyau da mara kyau mai dadi da mara dadi wanda ta faranta ma dole ta bakanta ma ta alkhairi da ta sharri kuma shi ma da kaddara mataki hudu ne duk abin da zai same ka mai dadi da mara dadi ana so kai imani cewa tun kafin wannan abun ya same ka Allah ya san wannan abun zai same ka tun kafin aje ka saboda duk abin da zai faru a duniya Allah sai ya rubuta a lawar mafus kafin a lati san mai da kasai da shekara 50 Allah ya rubuta duk abin da zai faru a duniya kenan duk abin da ya same ka yasa akan kada mu wannan abin da ya faru da same ni wa Allah ya rubuta da man zai same ni. Na biyu, na farko Allah ya sani, na biyu kuma Allah ya rubuta wannan abin a lauyin mafus. Na uku, wannan abin sai da Allah ne ga dama same ka, amma ta sha'uni illa in sha Allah. Ganin dama Allah ne ya sa wannan abin ya same ka, me dadi ko mara dadi, da Allah bai so da wannan abin bai same ka ba. Shi yasa ga kasha haka malamai suka ce duk wanda zai ma barazana za ka gani, sai mai ba abin da zan gani sai alheri, saboda dan adam shi a karanta shi bai isa ma kanshi komi, barantana kuma ya ma barazana, ko kashi ko yace zai kashe ka, ko yace zaka wulakanta, ko zaka ga abin da zai yi, duka wannan burgaci saboda ni ba abin da yake faruwa a duniya sai idan Allah ya so. Kina kawai in kai ruko da Allah, kana zikirinka, kana yin abin da Allah yake so, kana nisanta abin da Allah baya so, ko kawai ne ma baka tsoro ce zai ma wani abu, da kaga sai aka akwai mai gaba da nisa wani shi za ka gani, za mu gani in za ka yi gobe, sai ga mutum hankali shi a tashi. Kina babu mai ikon cutarwa ko amfani ba sai Allah. Na gaba, kai imani kuma kai bawan Allah ne, Allah ya ga daman ya tuje su da kai, ma'ana Allah ya jarabce ka da abu mai dadi ko mara dadi, daman kai bawan shi yana da ikon yadda abin da yake so da kai, sai ga to wannan shine wahayi mutun ya cika wa'annan abubuwan shine imani. Wa aminus salihati, aiki nagari, aiki nagari, aiki bai zama tuwa nagari, sai ya cika sharri biyu kai dan Allah da kashin koyon manzon Allah. Wallahi tallahi duk aikin da mutun yayi, malamai duka na musulunci sun hada akan cewa duk aikin da mutun zai yi ana buƙatar condition guda biyu, na farko kai dan Allah, na biyu kuma kai shi karkashin koyon manzon Allah. Shi yasa an muka lura a Qur'ani duk inda kaji Allah ya ce wa amilus salihati, duk inda zaka ji Allah ya mace aiki, mu koma suratul mulk, Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shi Allah bayan aiki bane yake so, kyan aiki to shi kuma ya nene aiki zai kyau kai dan Allah karkashin koyon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi yasa mutum duk abin da zaka yi in dai da sunan ibada ne, in dai da sunan kana neman lada ne, to kai dan Allah kuma kai yadda manzo Allah ya koyar. Ku san me yasa, me yasa ji su mutane kullun kai abin da aka ce manzo Allah ya ce, saboda ni Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai turo mana annabi dan mu koyi shi. Da sun kai kawo kace ibada ka da sallar ka da azumin ka zaka yi yadda ka ga dama, yadda ka gani ana yi a garin ku ko a ungo ku ko a masallacin ku ko a wane ne, wannan ba hujja bane, hujja addini kullum Allah a Qur'ani, ayoyi sun fi gomiya tar a Qur'ani. Allah ya ce atiullahi wa atiur rasul, atiullahi wa atiur rasul, atiur abu Allah amma da Allah, babu inda aka ce saboda ni in aka ce to inda a ce kowa ya addinin garin su ne ko na gidan su ko na ungo su ba sai Allah ya turo annabi ba, imana kowa saboda kowa suna da al'adun su, kowa suna da yadda suka ga abin da suke, amma sai Allah ya turo annabi yace duk duniya wannan shi kadai za ku koyi shi, shine model din mu, shine madubin dubawan mu. Shi yasa Allah ya ce qarkana lakum bi rasulillahi uswatun hasana, manzo Allah shine abun koyon mu, shine model din mu, abinda zamu kalla mu koyi da shi. To kuma shi Allah tun da ya turo annabi a matsayin ayi koyi da shi, to ya sanya sharadi duk wanda ya abun bauta in dai ba yadda annabin bai yi ba, tunda shi ma kanshi annabin umarta shi ake, manzo Allah ta yake wa ni ma Allah umarta ta yake yi, in attabi'u illa ma yuha ilayya, ni ma ina ba abin da aka min wahayi. Shi yasa Allah ya ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, manzo Allah baya furci da sarai, duk abin da kaga manzo Allah ya ce ai ko ai ai ko abai to wahayi ne aka min daga Allah, amma duk duniya duk wanda ba annabi ba duk ilimin sa duk matsayin sa yana iya daidai na yanku kuskure, amma shi annabi da Allah ya turo shi sai ai koyi da shi sai ya kare shi daga ni daga yanku kuskure. To dan haka duk aikin da mutum zai yi in dai kana so aikin ka Allah ya karba, kai dan Allah kuma kai ni kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na gaba ta sabil haqi, kai wasici da bin gaskiya, ma'ana mutane su ringa ma junan su sai akan mu ba Allah da manzo Allah, mu ba Allah, mu ba Allah abin da ya wadi mana a littafin shi, mu ba manzo Allah abin da ya zo a cikin sunnonin sa ingantattu a kiyaye. Ba kowa ban gaja ce manzo Allah ce ba, a dan mu aka ce manzo Allah ce to ya inganta ko bai inganta ba, saboda yanzu akwai hadisi sun fi dubunnai wanda aka ma manzo Allah kariya kuma su inganta ba. Imam al-Bukhari yace ya hadace hadisi wanda ba su inganta ba kusan 300, aka ce me yasa ka hadace, yace to in ba hadace su na san ba su inganta ba, ma'ana ai sharri ma ya ka san shi ne za ka kauce mai, ko baka san sharri ba ka iya kauce mai, to ma'ana shi yasa malamai suke bayyana hadisan da ba su inganta ba dan mutum ya nisance su, saboda ni akwai mutanen da saboda radin kansu saboda injiran su ne suke gaggar hadisi. To shi yasa ba kawai dan kai an ce manzo Allah ce ba, ya inganta ko bai inganta ba, kuma musamman a bayyana su za ka kowa ya wuce ce ko manzo Allah ce, to ba da wannan bane wani hadisi ma zaka yi an ce manzo Allah ce ba, an ce ma ba wai rozo shi, Bukhari ne ko Muslim ko Tirmidhi ko wani ne, yanan ya zamanto muna ma junan mu wasiki akan bin gaskiya, shine bin abinda Allah da manzo Allah suke so da nisantar abinda Allah da manzo Allah suka gane, shine nan abin gaskiya da ake yi, kiran mu zamanto a kullu da yaushi muna fadakar da junan mu akan bin da aikata abinda Allah da manzo Allah yake so da nisantar abinda Allah da manzo Allah suka nawo daga bautawa sabbi sabari kuma su jama'a junan su su ci da hakuri saboda ni shi bin Allah da manzon Allah sai ga hakuri yanzu wani in yana bin Allah da manzon Allah ba abinda ba za a mai ba to shi kanshi manzon da Allah ya turo saboda ya ce abu Allah abu manzon Allah ba abinda ba mai ba amma ka kaf manzon Allah ta ake mai asadiqu al-amin mai gaskiya amintacce kowa 100% 100% an aminta da manzon Allah amma ran da yawa rubutuwa ya ce Allah ya turo shi a matsayin manzo ku zo ku ba abinda Allah yake so sai mutane suka yi mai da baya suka mai tawaye suka ce sahiru matsali ne majise ne suka ce kazzabu makayici ne kai suka ce wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun suka ce kai ma kaci kaci ba kawa an bige shi an fasa mai kai da'ifu manzon Allah yake aka sa wawaye yara suka rinna jiwon shi da duwar su Allah turo mala'ikan da yake rike da duwar su yace Allah turo ni yanzu in ka bada umarni sai a musu ruwan duwar su duka halaka su amma manzon Allah ya sa in su basu ba imani ba ayyan su za su yi bai kuma kai wani guda haka kenan in dai zaka zo imamu tun gaskiya ko zaka yi gaskiya ba ya addini ba ko a mu'amala ma ta rayuwa in dai kai zaka rike gaskiya to mutane ba za su so ka ba kuma haka dabi'a mutane su mafi yawanci zaka zukatan mutane ba sa san gaskiya shi yasa Bahaushe yace daci gaskiya wannan gaskiya ya ji gare ta saboda mutane ba sa san gaskiya kuma zaka ga shi mutum ran shi ta fikawa ta mai mummunan abu ba ka sabai baranka kake san abu mai kyau ba shi yasa manzo Allah ya ce wuta an kiyaye ta da ababe ne na sha'awa ma'ana baka shiga wuta ta bi ma san rai da san zuciya zaka shiga wuta amma ita kuma ajin an kiyaye ta da abubuwan da rai baya su kai kai abin da ranka baya su kai sallah ka zo makaranta kai azumi ka tashi musamman lokacin asuba lokacin sanyi kun ga lokaci ne mai wahala ko kana dar dar ma kana ganin baka iya arwana ba amma ranka baya su ko ka tashi kai arwana ka zo masallaci sallah kai azumi yanzu wani bayan azumi saboda bi gani ke wahala ce amma ni duk abin na bautar Allah akwai wahala ce to sai ka saba ma san ranka da san zuciyar ka yasa Allah ce a cikin suratul mu'minun suratul najat yake cewa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa kai ka hana ma ranka abin da kake so amma kace zaka bi ma sha'awa san rai san zuciya to halaka da kai na karshe wa tawassul bi sabr kenan sai mutun ya dauki hakuri kai a karan kanka yayin bin Allah sai ka hakuri saboda in dai zaka yi abin da Allah da manzo Allah yake so ba abin da ba an ce ma ba a ce ma kaza a ce ma kaza a ce ma kaza to amma kai ba baka in dai kai ka san wannan abin da kake akan abin da Allah da manzo Allah yake so to shi kenan na biyu kuma haka kiran mutane a ce musu ku zo ku ba abin da Allah da manzo Allah yake so shi ma akwai cutarwa idan haka duk wanda zai yi da'awa ko ya nuna wa mutane abu mai kyau to dole ya fara kalle ya fuskanci ni kalubale daga wajen mutane zahi izgilanci ba a kushewa da duk sauran su amma ni ga hawa saboda ni Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab kuma shi hawari shi inda muka ga Allah ya kuma sabuni hakuri ba ya baka zaman tuwa mai hakuri sai ka shiga hakuri hakuri akan bin Allah hakuri akan nisan da sabon Allah kuma hakuri akan duk wata jarabawa da wani abu da zaka kamar shi a rayuwa wanda bai ma ba dai ba to kai hakuri ka kawo dama Allah to insha Allah Allah subhanahu wataala ce shi kuma yana cika ma masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba insha Allah kuma a wurin sauraita amma wuri mutum in yi mafarki a azumi ko da kai mafarki ka fi da mani wannan ba kariya ne ba abin da ke kanka za ka yi wanka ne dan ko ma da kai mafarkin baka fita da mani ba babu komai a kanka sanan insha Allah mana wannan sunan da Allah ya karbi da mu sunan wannan na wannan
الحمد لله رب العالمين.